أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وعائذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة دزام كرنتا يو إتتشي سورة القارئة تنا تكين سوروري دا الله يسوكر والنبي صلى الله عليه وسلم تمينا مكة كافيم مفسر وانا سورة Allah rama zai karanta ta baki daya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yaqumu an-nasu kal-farashil mabthuth وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتويت وانا سورة سورة القارئة اقوي ساقواني بقوي اتكينتا ودن دا الله مدوك تيكي سو يئسد سو دا مسلمي ومن قرآني كارنتر واني دا مسلمي abubuwa guda bakwai Allah yake karantar da mu a cikin wannan sura. Darasi na farko da ke cikin suratul Qari'ah ichi ne isbatu ismin min asma'il qiyama. Allah yana tabbatar mana da wata suna daga cikin sunayen tashin kiyama. Wannan shine darasi na farko. Ita kiyama tana da sunaye da yawa, ka san kamar yadda muka sha faɗa larabawa suna cewa kafaratul asma'i dalilun ala sharafil musamma, yawan suna yana nuna darajar mai suna. To ita kiyama tana da sunaye daban-daban har guda 87, saboda darajanta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan sura, suratul Qari'ah, tana tabbatar da suna ɗaya daga cikin waɗannan sunaye 87. Misali, mun karanta a baya akwai al-Waqi'ah, suna ce ta kiyama. Idza waqa'atil waqi'ah, akwai al-Haqqa, akwai at-Tamma, fa idza ja'ati tammatul kubra. Tamma, akwai as-Sakha, akwai al-Ghashiya. Suna nan da yawa, guda 87 ne sunayen kiyama. فدوب كتاب الفتن والملاح لابن كثير شافي نتريبيو دا تمانين دا فدو يا كير قوة النصونا يا قبادة ينسو الله يجي كان سادة رحمة. تقوة سونا دا جتكين سونا يا تمانين دا فدو يدن تنا سفا تكي آماني قوة سونا دا جتكين سونا يا تمانين دا فدو يدن نكي آما تنا سفا تا ita kiyama din ne. Al-Ghashiya, kiyama mai lullube mutane da bala'i. Al-Haqqa, kiyama tabbas ce, don haka Allah ya bata sunar ma gaskiya kawai, babu shakka a kai. Al-Waqi'ah, kiyama mai aukuwa ce, don haka Allah ya mata suna Al-Waqi'ah, mai aukuwa, ba makawa sai ta auku. Kwana a tashi akwai ranar da duk za mu mutu, makomar mu kuma kiyama. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabilin, ka kasance cikin wannan duniya kamar bako ko kuwa mai ratsawar hanya. Ka taho gari ne zaka wuce sai ka dan dakata kawai, amma bayan ka biya bukatar ka zaka cigaba da tafiya. To haka duniya take, duk wanda ka ganshi matafiyi ne, akwai ranar da zai banta da so da ki. Allah shi samu batta muna so. Wannan darasi na farko kenan da Allah yake karantar da mu cikin wannan sura Al-Qari'ah. Yana tabbatar mana wata suna cikin sunayen kiyama. Mecece sunan Al-Qari'ah? Menene Al-Qari'ah? Mai kwankwasa zuciya, mai kwankwasa zuciya. Wani malami ke fassaranta yana cewa abinda yasa Allah ya kira ta Al-Qari'ah domin da a ce duniya za a yi da kiyama za ta dawo duniya, zuciyar dan adam ba zai iya dauka ba, zuciyar dan adam za ta fashe saboda tsabar masifan da ke cikin tashin kiyama. Zuciyar dan adam a wannan duniyan ba ta iya daukan bala'in tashin kiyama. Don haka yadda za mu tashi a kiyama, wata halitta ce daban, kirar jikinmu ma daban ne, karfin halinmu ma daban ne, dauriyarmu ma daban ne. Amma duk da haka za mu ga tashin hankali mai yawan gaske. Allah shi kare mu.
Amin.
Sai ya ce Al-Qari'ah, mecece mai kwankwasan nan? Sai ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace masa ma wa ma adraka Al-Qari'ah, me ma ya sanar da kai abinda ake cewa mai kwankwasa? wannan wani nau'i ne na balaga, saboda Allah ya tabbatar da kiyama to irin wannan tambaya ta zo cikin Qur'ani wura ka kiyama gaskiya ce sai ya ce malhaqa mecece wannan gaskiyan wama adraka malhaqa me ya sanar da kai abinda ake cewa gaskiya wato kiyama a cikin suratul infitar nan ma Allah ya yi irin wannan tambayan yaslawnaha yawmaddin wama hum anha bidaibin wama adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin duk inda kaji Allah ya maimaita tambaya akan abu guda zaka samu game da kiyama ne saboda ya tabbatar ya kore ma dan adam shakka babu ko shakka akwai kiyama a suratu at-takfif kuma yake cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin sai yace wama adraka ma illiyun ko kuma yace inna kitabal fujari lafi sijjin yace wama adraka ma sijjin Allah madaukaki yace wama adraka mal qari'a thumma ma adraka mal qari'a al qari'a mal qari'a wama adraka mal qari'a kamar yadda ya fada a suratul haqa yace al haqatu mal haqa wama adraka mal haqa kamar yadda ya fada wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin wato Allah madaukaki yana ma annabi irin wannan tambaya ne domin ya tabbatar masa babu shakka kiyama za ta tsaya to wannan shine darasi na farko na ita wannan sura tabbatar mana da siffa da kuma suna guda daga cikin sunayen tashin kiyama Allah shi tsamu cika da imani to sai darasi na biyu Allah madaukaki wa cikin wannan sura ya mana bayanin siffar yadda dan adam zai fito daga kabari wato yadda za a yi tashi kenan na kiyama din yadda za a yi tashi alba'ath za a taso daga kabari Allah yace yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth ranar da mutane suke kasancewa kaman alfarash wanda ya warwatsu ko wanda aka warwatsa menene alfarash da Allah madaukaki ya siffanta fitowar mutane daga kaburbura da shi yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth ranar da mutane suke fita kamal alfarash almabthuth wanda aka warwatsa ibnu al-afir Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa an-nihaya mujallad na 3 shafi na 430 yace tayrul ladhi yulqi nafsuhu fi daw'i suraj akwai wani kwaro wanda idan ka kunna fitila to shi kokari yake ya fada a cikin fitilan fada wuta me ya sunan wannan kwaron shinge ko a kunun nasu kal farashil mabthuth Allah madaukaki yace ranar da mutane za su kasance lokacin fita daga kabari kamar alfarash almabthuth wanda aka warwatsa shi ne ibnu al-asir yace alfarashu khairul ladhi yulqi nafsuhu fi daw'i suraj wani kwaro ne wanda yake jefa kansa cikin hasken fitila daw'i suraj hasken fitila saboda haka shinge ne shinge ne wanda inda ya ga haske ne sai ta yi ko duk inda yaga haske zai tafi. Ko da yake akwai kwari da yawa wadanda suke da irin wannan dabi'a, amma ba fara bace. Ake cewa fara ba fara bace. To cikin Qur'ani Allah madaukaki ya bayyana yadda dan Adam zai fito daga kabari a ranar tashin kiyama da siffa biyu, kuma siffofin nan duka na kwari. Kamar misali a cikin wannan sura ta Al-Waqi'a yace yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthu. Yadda mutane za su fito a ranar tashin kiyama kamar shinge ne. Shingen nan wanda aka warwatsa. Ka duba in ruwa ya sauka, kana tafiya da mota, ko ma ba tafiya kake da mota ba, inda aka ce an yi ruwan farko, za ga kwari na ta hitowa shinge suna neman inda haske yake, duk inda fitila yake zai so wurin. Ka duba inda suke hitowa a warwatse, ba su da alkibla. To wannan siffa ta farko kenan. Allah ya siffanta yadda dan Adam zai fito daga kabari a kiyama da siffar yanda shinge ke hitowa idan aka yi ruwan farko, ruwan sama na farko. Wato wannan akwai abin lura da kyau. Yadda ka ga kwari ke fitowa daga cikin ramuka, sai ka yi mamaki da ina suke. Miliyoyi na fitowa idan aka yi ruwa. Wata unguwa in ka tafi ko ina fukafukansu ne. Da can duk suna cikin ƙasa, da aka yi ruwan nan guda ɗaya tak sai suka ta fitowa daga ƙasa. Allah ya ce to haka ɗan Adam zai fito daga kabari a ranar tashin kiyama. Kun ga wannan sura ta ba mu wani darasi muhimmi, shine siffar yadda ɗan Adam zai fito daga ƙasa. Darasi na biyu kenan. To ba ita ɗaya ba ce ta yi mana wannan siffa, akwai wata aya kuma har ilau cikin Qur'ani, domin ayoyi biyu ne Allah ya siffanta yadda dan Adam zai fito daga kabari, da ita wannan ta suratul Qari'a da kuma wata da take suratul Qamar, da Allah ya ce wa annabi fatawalla anhu.
Fatawalla anhu yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khush'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muti'ina ila da'a yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir.
Suratul Qamar Allah madaukaki ya gaya mana ɗaya siffa ɗin, wato siffar da abin nan da ya madan Adam fitowarsa daga kabari da wani kwaro kuma har ilau. A wannan sura ya siffanta fitowar dan Adam da shinge. A suratul Qamar Allah ya ce wa annabi fatawalla anhum, ka bar su, ka daina ma musu wa'azi, kyale su. Allah ka saba mu gani. Yauma yad'u da'i, ranar da mai kira yake kira mala'ika da yake busa cikin kaho shine mala'ika Israfilu. Ranar da wannan mala'ika yake kira ila shay'in nukur, ga wani abu mara kyau, wani abu mummuna, wani abu wanda ran dan Adam bai so, wani abu ne tashin kiyama. Shay'un nukur, Allah ka sa mu tsira. Fatawalla anhum, Allah ya ce ka basu ya Muhammad, ka basu su yi ta kafirce su. Yauma yad'u da'i ila shay'in nukur, ranar da mai kira yake kira zuwa ga wani abu wanda rai bai son shi, shine kiyama. Khush'an absaruhum, zaka ga fuskokinsu na cikin kaskanci. Yakhrujuna min al-ajdathi, suna fitowa daga kaburbura. Ajdath, kaburbura, za su rika fita daga kaburbura sira'an, suna masu sauri. Ka'annahum jaradun muntashir, kamar fari ne da aka warwatsa. Muntashir wa awarwatsa, kamar wancan da Allah ya ce yauma yakunu nasu kal farashil mabthusi, nan kuma Allah ya ce yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Kwari biyu kenan Allah ya siffanta fitowar dan Adam daga kabari da su. Domin abu mafi sauki da za ka gane cewa tashin kiyama mumkin abu ne mai yiwuwa mai sauki, shine ka duba lokacin da ake ruwan fari. Wannan shine abu mafi sauki da Allah yake wato kwatanta tashin kiyama da shi ga tunanin dan adam. Allah yace mutane za su fito daga kaburbura ka annahum jaradun muntashir, kamar fari ne a warwatse muntashir. Can yace kal farashil mabthus, kamar shinge ne da aka warwatsa. Muhtiina ila dai, suna masu sauri sun doshi mai kira. Yaqulu alkafiruna kafirai, a wannan lokaci suna cewa hadha yawmun asir, wannan rana ce mai wuya. Kamar suratul muddathir da Allah ke cewa alal kafirina ghayru yasir, ga kafirai wannan rana ba ta da sauki. Allah ka samu cika da imani. Saboda haka Allah ya siffanta fitowar mutum daga kabari da kwari biyu. Kwaro na farko shine shinge, na biyu fara. Kwarin nan kashi biyu da Allah ya siffanta fitowar dan adam daga kabari da su, akwai wata hikima ta musamman da take boye ciki. Haka kurum Allah ba zai siffanta dan adam ko wani aiki na dan adam da kwaro ba, face illa akwai wata munasaba. In ka duba tafsir na wannan sura cikin Sahihul Bukhari da tafsirin Ibnu al-Jawzi da tafsirin Kabir na Fakhrur Razi, Allah ya ji kansu, wato malaman da suka ce al-farashu da Allah ya siffanta fitowar dan adam daga ƙasa, idan aka yi busa cikin ƙaho yanda dan adam zai fito kamar shinge ne, suka ce idza sara lam yattajih ila jihatin wahida, shi shinge idan ya tashi ba shi da alqibla guda, bal kullu wahidatin minha tadhhabu ila ghairi jihati al-ukhra, zaka wannan shingen yayi dama, wannan yayi hagu, wannan yayi gaba, haka zaka ga sun warwatsu cikin gari ko ina su ne. To haka dan adam zai fito cikin kabari. Al-jaradu da Allah ya siffanta fitowar dan adam kuma da fara, suka ce yarkabu ba'dahu ba'dan, in ka duba yadda fara ke tashi cikin kwari, shi fara yana da wata, ita fara tana da wata dabi'a, in suna tafiya suna buge juna. Fari in sun tashi, misali in suna kan wata bishiya, in ka je ka girgiza, lokacin suka tashi za ka ga suna karo da juna, wannan ya hau kan wannan, wannan ya hau kan wannan. To haka Allah ya siffanta fitowar dan adam da irin wannan siffa. Kazalika nasu yajulu ba'dhum fi ba'd, haka mutane za su fito daga kaburbura, wannan na shiga cikin wannan, wannan ya hau kan wannan, mutum ya taka wannan, wannan ya taka wannan, wannan ya guje wannan, ana gudu, sannan kuma babu alqibla. La hawla wala quwwata illa billah. Wannan farkon tasowar su kenan. A tafsirin Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an yace a lokacin da dan adam zai fito daga kabari yana da siffa biyu din nan, siffar shinge da kuma siffa ta fara. Mutum zai fito a gigice, saboda haka zai fito ne wani yado shi gabas, wani yamma, wani kudu, wani arewa, sannan kuma wannan zai taka wannan, wannan ya taka wannan. Wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da duk yayi girman kai a duniya, to a ranar tashin kiyama idan aka yi busa cikin kaho, su ne ake tattaka wannan, domin Allah zai sa su tashi ƙanana ƙanana. To kaga ko in kana da karamin kima za ka ji jiki, ko mai girman kai a ranar tashin kiyama shi ne makaskanci. Don haka azabarsa, mutane da suke fitowa daga kaburbura su ta taka shi ana wucewa, wani ya yi bol da shi, ya fatali da shi, ya fada can, kafin a isa filin hisabin shi sai ya ji jiki. Ibn Hajar al-Asqalani da ya sharhan Sahihul Bukhari cikin Fathul Bari yace wa fi tashbihin nas yawmal qiyamah yawmal ba's bil farash munasabatin kaseera, da Allah ya siffanta fitowar dan adam daga kabari a ranar tashin kiyama da shinge akwai dangantaka kwarai. Malaman farko sun yi tunani mai zurfi a kai, sai suka ga cewa akwai munasaba daban-daban har guda goma. Munasaba guda goma da Allah ya siffanta fitowar dan adam daga kabari da shinge. Yawma yakunu nasu kal farashil mabthu, me yasa Allah ya siffanta mu fitowar dan adam daga kabari da shinge? Suka ce akwai munasaba har guda goma. Na ɗaya, at-tayshu, dan adam zai fito ba shi da nauyi, komai girmansa ba shi da nauyi, yanda kaga shinge ke tashi
to haka dan adam zai fito daga kabari ba wai kuma ba shi da nauyin bane bai jin nauyin jikinsa ko ma nauyin jikinsa wato gudu zai yi kamar ba shi da nauyi za ka ga mutum tikeke ka dauka bai iya gudu amma ka ga ruga a guje kai siriri ma yana nema ya tsere ma a tsaye ka ce to na biyu al-intisharu yanda shinge yake warwatsuwa haka ƴan adam za su fito a kiyama suna warwatsuwa na uku al-kasra yanda in aka yi ruwan farko shinge yake fitowa da yawa to haka za ka ga ƴan adam na fitowa da zaran an yi busa cikin kafo da yawa na hudu abafu yanda shinge yake da rauni haka dan adam zai fito da rauni ba shi da ƙarfi komai wato girman jikinsa ba shi da ƙarfi zai tashi a kiyama ka san mutumin da yake da fargaba cikin zuciyarsa dan za a tashi ne a firgice a razane a kidime to wanda duk ya shiga cikin hali na kidima ko razana ko firgita ko tsoro komai ƙarfinsa wallahi zaka taras ba shi da ƙarfi yana da rauni kace to haka dan adam zai fito na biyar az-zulla yanda shinge yake fitowa daga ramunsa da kaskanci to haka dan adam zai fito da kaskanci domin duk wani kwaro da ke duniya mawadaci ne akan shinge lokacin da aka yi ruwan farko shinge ya fito yana fitowa ne a siffa ta mayunwaci yana fitowa a siffa ta mayunwaci a kidime a gigice saboda haka duk inda ya ga haske dusansa guri yake to haka dan adam zai fito da kaskanci komai girman mutum a duniya za ga wannan shugaban kasa ne da a garinku ka zo kana banke shi yana banke ka ba ka ma ko duban shi inda ya ma da gaske ba sai a tashi shi domin galibinsu suna da girman kai na shida almaji'u bi ghairi ruju'in idan aka yi ruwan farko din nan shinge in ya fito daga rami shin yana komawa ramin ba ya komawa to saboda haka haka dan adam zai fito in ya fito daga kabarinsa bai kowai gawa ya gama wace siffa kabarinsa take da ita bare ya tunanin komawa yanda shinge yake fitowa ba tunanin komawa haka kuma dan adam shi ma zai fito ba tunanin komawa na bakwai alqasdu ila da'i idan shinge ya fito inda yake dosa kawai shine inda yake akwai fitila da haske nan zai dosa to haka dan adam da zaran ya fito cikin zuciyarsa Allah ya gina mata dabi'a ta kawai ya doshi inda ake taron hisabi ba mai ce masa ga hanya ba kamata tambaya ina hanyar zuwa filin hisabi to wa zaka tambaya mai kira yana kira yauma yad'u da'i kuma kowa na jin sautin sa saboda haka kawai nan aka dosa yanda kwari ke dosan fitila haka zaka ga dan adam yana dosan filin hisabi na takwas al-isra'u yanda shinge yake fitowa da sauri a guje ka duba kana gudu da mota amma kwaro sai ya bi ka yana kokari shi sai ya shiga cikin fitilan nan kuma koda zaka kunna fitila a daki ka rufe window da kofa wani shingen sai yayi kokari ya shiga dakin in dai akwai dan matsatsi tsakanin kofa da to sai ya kutsa to haka dan adam zai fito da sauri da gaggawa a garaje ya doshi inda kawai za a yi hisabi na tara rukubu babuhum ba'da yanda shinge wannan ke hawa kan wannan haka dan adam zai fito wannan yana hawa kan wannan wannan yana hawa kan wannan sai na goma idan shinge ya fito daga raminsa ina yake dosa fitila in wuta ce a kunne in ya taho fadawa yake ko a'a to haka dan adam yake da ya taho filin hisabi in kafiri ne in ya ga wuta bai tsayawa kawai sai fada la hawla wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani siffofi goma munasabatun dangantaka da ke tsakanin dan adam da shinge a ranar tashi kiyama darasi na biyu kenan darasi na uku dalilin da yasa Allah ya kira ta ita kiyama da suna alqari'a mai kwankwasa shine Allah ya ce wata kunul jibalu kal ihnil manfush a ranan duwatsu suna kasancewa kamar sufi wanda aka sabe shi wato kamar ulu da ka sani zare ka san ana yin shi ne da gashi na dabba kaman kasashen turai kasashen sanyi tumakansu sukan yi gashi sai a aske gashin wannan gashin shine ake yin zare da shi ana dinka kaya ko to idan ka tafi inda ake aske wannan tunkiyar ka tafi ka ga yadda gashi yake iska na kadawa wurin ko ina sai gashi Allah ya ce to haka duwatsu za su kasance a ranar tashin kiyama kamar dai yadda ka san gashin nan sufi da aka sabe shi iska in ta kada tana daga shi gashi ba shi da nauyi ga iska shine malaman suka ce to kun ga fa kenan kiyama ta yi ma dutse tasiri dutse ba shi da zuciya dutse ba shi da hankali ba shi da halitta irin ta dan adam amma saboda bala'in kiyama dutse sai da ya koma ba shi da nauyi dutse ba shi da nauyi dan tsabar masifa da bala'i na tashin kiyama to yaya kuma dan adam a suratul naml Allah yake cewa wataral jibala tahsabuha jamidatan
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ
سورة النمل الله يقول وَتَرَى الْجِبَالَ كَانَ غَنِيًّا دُوَاتُ تَحْسَبُ كَذَا يَقُولُ تَرَى كَانَ مَا غَنِيًّا كَمَا أَبِنْ يَأْكُلُ ذَاكَ غَنِيٌّ تَبَّس a kiyama Allah ya ce wata ran jibala za ka ga duwatsu tahsabuha jamidatan a duniya kayi zaton duwatsu sandararru ne daskararru ne ko to wahiya tamurru marra sahabi sai gashi tana tafiya kaman gajimare a sama ka ga dutse na tafiya a sama ba nauyi kamar auduga iska na daukan dutse yana tafiya da shi saboda masifar kiyama Allah ya ce sun Allahi allazi atqana kulli shay'in halittar Allah wanda ya kiyaye halittar dukkan komai innahu kabirun bima taf'aluna lalle Allah mai bada labarin abin da kuke aikatawa ne idan dutse masifa ta kiyama za ta sa ya wayi gari ba shi da nauyi ba shi da karfi yaya kuma zuciyar dan adam Allah ka samu cika da imani darasi na hudu da ke cikin wannan sura al-qari'a shine isbatul mizan Allah yana tabbatar mana akwai sikeli na gwada nauyin aiki shi yasa Allah yake fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir rabi'a wanda ma'aunan ayyukansa suka yi nauyi na alheri to wannan yana cikin rayuwa wato yardajiya kun ga kenan ayan nan Allah yana tabbatar mana akwai mizani akwai sikeli don haka malamai suka ce duk wanda ya musanta samuwar sikeli a kiyama wannan mutum kafiri ne don Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu ashe akwai mizani akwai sikeli da za a gwada aikin mutum a ranar tashin kiyama kamar suratul a'raf akwai ayoyi da yawa ka kawo mana aya ta suratul a'raf da Allah yake cewa wal waznu yawma idhin al haqq
wal waznu yawma idhin al haqq فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ سِكَالِ أَوْ النَّارَانِ الْحَقُّ مِنْ أَيْنَ الْحَقُّ ana ko baka jin larabci ka sani al-haqqu gaskiya wal waznu sikeli yawma idhin awana rana al-haqqu Allah yace gaskiya saboda haka duk wanda ya musanta samuwar sikeli na gwada aikin mutum ranar tashi kiyama kafiri ne ya musanta ayar qur'ani a fili faman saqulat mawazinuhu wanda ma'aunan ayyukansa na alheri suka yi nauyi fa ulaika humul muflihuna wadannan su suke tsira Allah ka sa duk muna ciki waman khaffat mawazinuhu wadanda sikelin gwada ayyukansa na alheri suka yi sako-sako ba nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to wadannan su suka yi hasaran rayukansu ba dukiya ba babban hasara ita ce mutum ya hasara ransa a ce kuma bayan ka gama jin dadi komai a lahira a ce wani je ka huta kaga babban asara ita ce asarar rai bima kanu bi ayatina yazlimuna saboda izgiri da suka dinga yi da ayoyinmu shine yazlimuna suna zalunci zalunci da ayar Allah shine izgili da ayar Allah a ce ma kaza kaza ne cikin Qur'ani kace ƙarya ne to makomar mutun kenan kun ga wannan sura suratul a'raf a fili Allah ya gaya mana cewa sikeli gaskiya ne wal waznu yawma idhin al haqq ko kamar suratul anbiya ya gaya mana wana da'ul mawazin al qist al yawm al qiyamah
ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
سورة الأنبياء كما الله يتي ونضع الموازين القسط يوم القيامة زام أجي sikeli na gwada ayyukan bayi sikeli nan sai Allah ya siffanta shi da al-qist adalci sikeli na adalci babu munamuna ba nuku-nuku sannan kuma ba maguɗi al-qist Allah ya ce mawazin al-qist kun ga wata siffa ta sikeli gwada aikin mutum a ranar tashin kiyama sikeli na adalci Allah ya ce za mu aje shi ranar tashin kiyama fala tuzlamu nafsun shay'an babu wani rai da za a cutar da shi wani abu ba abin da kai duniya wanda ba za ka ganshi ba a kiyama babu inji Allah wa in kana misqalu habatin min khardalin koda aikinka yana kwatankwacin nauyin kwayar komayya ku duba komayya wata wani abin hatsi ko kankani Allah ya ce ko da aikinka yana daidai da girman kwayar komayya a taina biha za mu kawo aikin nan sai mun dora kan sikeli sai an gwada sai an san makomarka wa kafa bina hasibina Allah ya ce mun isa mu zama masu hisabi mutum ɗaya ne ba a masa hisabi a ranar tashin kiyama mutum ɗaya ne shine sayyiduna Abubakar an ta wafili misali a ce wuce da shi aljanna na farko da za a masa hisabi kuwa shi ne sayyidina Umar Allah ka samu ci wannan jarabawa saboda haka sikeli gaskiya ne akwai wani hadisi da ke cikin littafin Bukhari da Muslim hadisin da mala'ika Jibril ya rikida ya zama mutum ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam majalisar manzon Allah ya zo ya zauna fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqizayhi ya masa tambayoyi tunan hadisin nan to riwayar Muslim in ka duba kitabul iman ba riwayar Bukhari ba lokacin da mala'ika Jibril ya taho ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada guyoyinsa da na manzon Allah ya dora tafukansa a cinyoyin manzon Allah ya masa tambayoyi cikin tambayoyin sai ya ce mar mal imanu ka bani labari menene imani ya Muhammad kada sai annabi ya ce al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil janna annabi ya ce imani shine kai imani da Allah ka yarda akwai Allah ka yarda akwai malaiku ka yarda akwai ka yarda da littattafai da Allah ya saukar a taura injil zabura ka yarda da manzannin Allah tun daga kan annabi adam har zuwa karshe kai imani akwai aljanna wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan annabi ce kai imani akwai aljanna akwai wuta kuma akwai sikeli wal mizan akwai sikeli annabi ce wa tu'mina bil ba'si ba'da al maut kai imani za a tashi bayan an mutu wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kadara alkhairin sa da sharrin sa wannan riwaya ce ta Muslim ta saba riwaya dake cikin arba'un nawawiyya amma ita ma ingantacciya ne kala sai mala'ika jibril ya ce fa idza fa'altu hadha fa ana mu'min shi in na yi waɗannan abubuwa shikenan na zama mai imani kala sai manzon Allah ya ce na'am kai ka zama mai imani in je kai imani da Allah da mala'iku da littafai da manzanni da aljanna da wuta da sikeli na gwada aiki kai imani za a tashi bayan mutuwa kai imani da kaddara alherin sa da sharrin sa to kai mai imani ne kala sai mala'ika jibril ya ce sadaka ka faɗi gaskiya saboda haka wannan hadisi bayan ga ayoyin qur'ani suke tabbatar mana akwai sikeli ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ma da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba da suke tabbatar mana babu shakka akwai sikeli da za a gwada aikin bawa a ranar tashin kiyama. La zulmal yawma, babu zalunci a wannan rana, inji Allah. Fala tuzlamu nafsun shay'a, babu wani rai da za a cuce shi komai. Wa in kana misqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yaya wannan sikeli yake? Sikeli ne wanda yake kama da wanda ka sani, yana da tafuka biyu, sannan yana da harshe, yana da harshe, wato hannunsa na dama yana haske, hannunsa na hagu duhu ne. Ciwon nan sikeli, hannunsa na dama haske ne, hannunsa na hagu duhu ne, sannan kuma yana da harshe. Mala'ika Jibrilu shi yake rike da shi, shi zai gwada nauyin ayyukan bayi. Idan aka dora ayyukan mutum a kai, sikelin yana da harshe, sikelin yana da rai, shi zai fada ayyukan alhairin kasorin jaye na sharri, zai fada da harshensa za ka ji. Shine Ibn Qayyim al-Jawziyya yake faɗa cikin aqida qasidat an-Nuniyya, Allah ya ji kansa da rahama, aqida qasida ce da ke bayanin aqida ta Ahlus Sunna. Yana cewa afama tusaddiqu anna a'malal ibadi tahuttu yawmal ardi fil mizani wa kadhalika tasqulu taratan wa takhiffu ukhra dhaka fil qur'ani dhuti biyani وله لسان كفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتان ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. وانا لتافي لي شكرون ستريبك وإذا هم سنة إيه سكوشي يا لتافينا بيان أكيدة أهل السنة. الله يجيكيش يجي بذاك يدبا أفما تصدق ينزو بذاك قسكا تابا أن أعمال الإباد تحط يوم الأرض في الميزاني. Ba za ka yadda ba ayyukan mutane a ranar tashin kiyama za a dora a sikeli, me ya hana ka yarda? Ya ce wa kazalika tasqulu tarata, wani lokaci sikelin sai ya yi nauyi dama, wata khifu ukhra ɗaya gefen sai ya ɗaga. Za ka fil qur'ani zuti bayani, ya ce wannan maganar tana cikin qur'ani, don haka kar ma kai shakka a kai. Ya ce wa lahu lisanun, sikelin yana da harshe, kiffatani yana da hannaye biyu, tuqimuhu wal kiffatani ilayhi nadiratani, wadannan tafuka guda biyu su ne idanun wannan sikeli din. Yace ma zaka amran ma'nawiyan, sikeli da ake fada na gwada aikin bawa ranar tashin kiyama. Duk mai imani ya san akwai sikeli na gwada aikin mutum ranar tashin kiyama. Allah ya tabbatar mana cikin wannan sura Al-Qari'a. Imam al-Baihaqi yana cikin malaman sunna, ya rasu hijiran manzon Allah na shekara 458, shekaru 964 kenan rabuwansa da duniya, Allah ya ji kanshi. Yayi littafin ake ce ma Sha'bul Iman, kaduwa mujallad na biyu shafi na 55 da kuma Al-Ba'thu wan Nushur, wanda ana yawan samunsa, shafi na 107. Yace al-a'malu la tuktabu fi sahifatin wahida. Wannan malami yace kai musulmi koko kai dan adam, duk ayyukan da kake yi ba a littafi daya ka rubuta ba, aiko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati, wato shi mutum duk aikin da yake yi mala'iku biyu ne ke kiyaye aikin. Akwai mala'ika guda da ke rubuta alhairi, akwai mala'ika guda kuma da yake rubuta mene sharri. Ce wala katiba wahidan, saboda haka littafi biyu ne, masu rubutun littafin ma biyu ne. Don haka a ranar tashin kiyama ba za a yi amfani da sikeli na hannun dama a gwada ayyukan sharri da ke hannun hagu ba. Alherin ka zai tafi hannun dama wannan sikeli, sharrin ka ya tafi hannun hagun wancan sikeli din. Darasi na biyar da ke cikin wannan sura ta Al-Qari'a, shi mizani din nan yana ɗaya daga cikin masifa guda uku da suka fi girma da za su sami ɗan adam a ranar tashin kiyama. Shi yasa Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, dan in mutum ya ketara abubuwa uku din nan to ya tsira, Allah ka sa mu ketara. A cikin al-Mustadrak na Imam al-Hakim da kuma Musnad abin nan Sunan na Abu Dawud da Musnad na Imam Ahmad, akwai hadisi sahihi Hasan jikan Sayyiduna Ali, Hasan dan Sayyiduna Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasan Annabi yana da jikoki Hasan da Husaini. To shi Hasan din yana karami, ranan sai ya shigo gidan Nana Aisha. Da ya shigo gidan Nana Aisha sai ya samu tana ta kuka. Sai ya zauna, yaro ne karami a lokacin, duk bai fi shekara biyar ba. To ta wuni tana kuka, shi yake ba da wannan labarin. Bata gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam komai ba, sai ta bari sai da dare yayi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ranar kuma a ɗakin tarki. Ya taho ya zauna kan gado, sai ya samu tana ta kuka, tsawon yinin kuka take. Sai manzon Allah ya ce mata, ma yubkiki ya Aisha, me yasa ki kuka? Ya ce Aisha, qalat, sai ta ce, ya Rasulullah, zakartu ahlan nari fa bakai, na tuna yan wuta ne kawai sai na fashe da kuka. Injina na Aisha, zakartu ahlan nari fa bakaitu, na tuna yan wuta shi yasa na fashe da kuka. Sannan sai ta gina magananta, tana da hikima kwarai. Ka san in mace na son wato mijinta ya bata amsa mai kyau, to ta bari sai dare yayi, lokacin da yazo kan gado sai ga su malam ga wata tambaya, to zai bata amsa ko lokacin kwanciya? Hikimar kenan. Saboda yanzu hankalinsa ya dawo gida, amma da rana ka fita ka dawo, mai yawa ma na ce fa ne ya gagara, to ga wata malam ga tambaya, to malamin ki ne ni? Sace zakartu ahlan nari fa bakaitu, na tuna yan wuta ne ya Rasulullah, sai na fashe da kuka. Sannan sai ta ce mara, hal tazkuruna ahlikum yawmal qiyama, yanzu ya Rasulullah, yanda kake so na nake son ka, yanzu ko kuna tuna iya, za ku iya tuna matan ku a ranar tashin kiyama? Ko ko shikenan ba tuna mata, kaga kuma ita tunanin ta kenan. Shin miji zai tuna matarsa a ranar tashin kiyama? Shin ku maza kuna tuna iyalinku ko ranar tashin kiyama? Sai manzon Allah ya ce, lallai tambayar tana da kyau, amma salafatu mawadi', amma akwai guri uku, fala yazkuru ahadun ahada, babu wanda yake tuna kowa. Guri uku ba mai tuna wani, har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai tuna kowa a guri uku, dan tsabar masifar waɗannan gurare guda uku. Annabi ya ce na farko, haisu yudaul mizan, lokacin da za a kawo sikelin nan a aje a filin hisabi. Da an kawo sikelin an aje, to shikenan kuma baka tuna kowa. Hatta ya alama, har sai mutum ya sani, a yasqulu mizanuhu am yaqif, shin sikelin sannan na alheri zai yi nauyi ko ko zai sako-sako. Wannan lokaci dan adam bai tuna komai a duniya face aikinsa, lokacin da ake kawo sikele a aje filin hisabi. Wa haisu yaqulu ha umqra'u kitabiya, da kuma lokacin da ake ba wa mutum littafi, lokacin da ake cewa to jama'a ga littafan ku fa, kowa na tsaye, za a ba mu kowa littafi, kuma ka sai da ake ba da littafin, watso su ake daga sama, watso su ake daga sama. Amma ko ba wai rububi za a yi ana tsinta ba, littafin da kansa zai taho hannunka. Amma ko ba za a zo a baka hannu da hannu ba, waye kai a baka hannu da hannu, sai dai a jeho ma. Haisu ta tsayara suhuf, manzon Allah ya ce lokacin da takardu warkoki suke, in ka duba sama ko ina takarda ne kawai ke faɗowa. A wannan lokaci dan adam bai tuna komai sai aikinsa. Hatta ya alama aina ya kawo kitabu, sai ya san ina kai na littafinsa zai fada. Kana tsaye, littafin zai zo da kansa, ya zo ta hannun damanka. Allah ka sa muna cikin irinsu. Am fi shimalihi, ko ta hannun hagunsa. Am wara a baharihi, ko kuma a huda cikinsa ya karbi littafin ta bayan shi. Dayan uku ne, ko dai ta dama ko hagu ko kuma ta kewayen baya. Mumini shi ke samun littafinsa ta hannun dama. Allah ka samu na ciki. Kafiri ya samu ta hannun hagu, munafiki ko sai an huda cikinsa kafin nan ya karɓa ta bayan shi. Allah ka tsare mu. To sai na uku, wa haisu yudau siratu, lokacin da ake aje siradi bayan an gama hisabi an baka littafin kai. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma aktim bis salihati a'malana.
Amin.
An yi hisabi, an gwada sikelin, an gama komai, an ce je ka aljanna. Ka karɓi littafin ta hannun dama kana tafiya, akwai rigima guda kuma a gaba. Ga ka ga aljanna, sai a aje siraji kan jahannama. Ya fi turatul malik al-jabbar. La tadkhulul jannata hatta tajuzu ala hadha sirat. Wani mala'ika daga ƙarƙashin al'arshi sai ya ce, to ya ku halittu, ku dakata. Ina za ku aljanna? Ba ku tafiya aljanna, ga wata gada sai kun ketara. Ranan ne kuma za a rabu da munafiki. Wurare uku ɗin nan babu wanda ke tuna wani. To lokacin gwada aikin mutum yana cikin uku ɗin nan. Saboda haka sikelin nan yana cikin wato ɗayan bala'i uku da zai samu ɗan adam ranar tashin kiyama. Allah ka samu cika da imani. Sai abu na shida wanda wannan sura take karantar da mu, wanda shine yardan Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatir radiya. Wanda har sikelin ayyukansa yayi nauyi da ayyukan alkhairi, wannan yana cikin rayuwa yardajiya, yardajiya ga Allah, shi ma kuma yardajiya gare shi. A suratul naml Allah yace, man jaa bil hasanati falahu khairun minha.
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
A suratul naml Allah yace, man jaa bil hasanati, wanda yazo da kyakkyawan aiki, falahu khairun minha, yana samun sakamako da yafi na aikin sa. Wa hum min faza'i yawma idhin aminun, wadannan kuwa game da firgita na wannan rana suna kukuta. Kaga wanda ya tashi a kiyama da ayyuka masu kyau, zai tashi Allah ya tsare shi daga firgita na kiyama. Allah ka samu kubuta. Wa man jaa bi sayyi'ati, wanda yazo kuwa da mummunan aiki, fa kubbat wujuhuhum fi nar, wadannan su ne ake kikkifa fuskokin su cikin wuta. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, ana kuma tambayan su, shin ba a saka muku ne face ayyukan da kuka yi? Don haka duk mutumin da yazo da aikin alheri a ranar tashin kiyama, Allah yana bashi sakamako da yafi na aikinsa, domin duk wanda ya shiga aljanna ya san aikin shi ba zai bashi ita ba. Wallahi rahama ce ta Allah kawai. Kamar yadda manzon Allah yake faɗa, babu ɗayanku da aikinsa zai kai shi aljanna. To sai dai rahamar Allah. Har ma sahabbai suka ce, har kai ya Rasulullah, yace hanni rahama ta Ubangiji. Abinda Allah ke dubawa shine zuciyar bawa, inda zuciyar tana da kyau, kuma aikin koda kaɗan ne indai an yi ingantacce, to sai ya yi albarka. Kamar misali cikin littafin Imam al-Hakim da sharh sunna na Imam al-Baghawi, akwai hadisi sahihi, hadisin Abdullah ibn Umar, yace ranar tashin kiyama, sayusahu yawmal qiyamati bi rajulin min ummati ala ru'usil khala'iq, akwai wani mutum daga cikin al'umma ta, inji manzon Allah, a filin hisabi ranar tashin kiyama za a doka masa tsawa. Ina ne? Ce gani ya Ubangiji, ala ru'usil khala'iq, bisa kawunan halittu, bi ma'ana kowa na kallon shi. Ina wani? Duk kowa sai ya ji. Ya ce gani. Sai Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yun sharu alaihi tis'atun wa tis'una sijillan, daga sama sai a dinga sake takarda, takarda, takarda na munanan ayyukan wannan mutum, kuma musulmi ne, inji manzon Allah. Sai an sako takarda guda 99, wato 101. Annabi ya ce, kullu sijillin maddal basar, kowace takarda tsawanta iya ganin dan adam, iya ganin dan adam, inda idonka zai iya gani, to iyakan tsawon wannan takarda kenan. Sai an samu takardu guda 99. Kasan wasu sun dade suna lalata duniya. annabi yace ko mutum yana cikin al'ummarsa bayan Allah ya sako masa waɗannan takardu guda 99 duk ana dora su akan sikelin nan, sikelin yayi rangaji waje guda gaba ɗaya ya ɗauke sharri kawai fotot sun mai kulu, sai Allah ya ce masa a tunkiru min haza shay'an, shin akwai wani abu da ka musanta cikin takardu 99 nan? Akwai ƙagen da muka yi maka? Akwai ƙarya? Akwai ƙari da muka yi? Na tashin kiyama za a doka masa tsawa, ina ne? Gani ya Ubangiji, ala ru'usil khalaiq, a bisa kawunan halittu, bi ma'ana kowa na kallon shi, ina ya ne? Duk kowa sai ya ji, ya ce gani. Sai Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yunsharu alaihi 99 sijillan, daga sama sai a dinga sake takarda 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 na munanan ayyukan wannan mutum, kuma musulmi ne, inji manzon Allah. Sai an sako takarda guda 99, wato 101. Annabi ya ce kullu sijillin maddal basar, kowace takarda tsawanta iya ganin dan adam, iya ganin dan adam, inda idonka zai iya gani, to iyakan tsawon wannan takarda kenan. Sai an samu takardu guda 99, kasan wasu sun dade suna lalata duniya. Annabi ya ce ko mutum yana cikin al'ummarsa bayan Allah ya sako masa waɗannan takardu guda 99 duk ana dora su akan sikelin nan, sikelin yayi rangaji waje guda gaba ɗaya ya ɗauke sharri kawai fotot sun mai kulu, sai Allah ya ce masa a tunkiru min haza shay'an, shin akwai wani abu da ka musanta cikin takardu 99 nan? Akwai ƙagen da muka yi maka? Akwai ƙarya? Akwai ƙari da muka yi? Kuma yana karantawa. Fa yaqulu la ya rabbi, sai ce ba komi, duk abin da aka faɗa na yi, duk abin da ke cikin takardun na aikata su. Fa yaqulu, sai Allah ya ce masa alaka uzrun aw hasanatun, kana da hanzari ko kana da wani kyakkyawan aiki kuma da kake ganin ba a ƙara ba, don a ƙara? Hukunci sai Allah. Manzon Allah ya ce fa yahabar rajul, nan take sai wannan mutumin razana ta kama shi, sai kama bari, yana firgita, yana jijjibi. Fa yaqulu, sai ce la ya rabbi, ba ni da wani hanzarin da zan baka, sannan ba ni da wani kyakkyawan aikin da nayi kuma wanda ban ga an sa a ciki ba. Fa yaqulu, bala, sai Allah ya ce akwai kyakkyawan aiki mana, inna laka indana hasanatan, ai kai wasu ayyuka masu kyau suna nan wajen mu ajiye. Wa innahu la bulma alayka, ba za mu cuce ka ba. Ashe akwai wani aiki mai kyau da nayi wanda har zai rinjaye waɗannan warkoki 101 anya? Fa yukhrij lahu bi taqatin, sai ya fito masa da wata kati, wani kati, a cikin katin an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Allahu akbar.
Sai ce kaga wannan aiki ya tara lada masu ɗimbin yawa. Fa yaqulu, sai ce ya rabbi haba, ya Ubangiji, hadhihi albitaqa, kati kati da irin complimentary card din nan, ma hadhihi sijillati, ya dora a hannun su keli waɗancan warkoki 101 suna gefe guda, a ce wasu garin jaye su. Fa yaqulu haba yishuru, Allah ya ce kai dai ka duba, innaka la tuzlamu, ba za a cuce ka ba, Allah mai hakuri. Wai har ma wasa yake yi da shi, ai ni ne ya shiga uku. Takarda 101, annabi ya ce maddal basar, tsawon ganin dan adam, ka san ya isa mai ganganci, duk sharri ne a ciki. Amma saboda rahamar Allah sai ya dauko kati daya, jikinta an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Manzon Allah ya ce fatuda'u sijillatu fi kifatin, a dora waɗannan takardun a hannu guda na sikelin, wal bitaqatu fi kifatin, a dora wannan kati a hannu guda. Fa tashatis sijillatu, manzon Allah ya ce baki ne takardun ne sai su tashi sama. Wa saqulatil bitaqa, wannan katin ya rinjaye su ta wajen nauyi. Kar ku manta fa cikin Qur'ani Allah ya ce mana wala zikrullahi akbar, zikirin Allah yafi komai girma. Kar ku manta kuma wani hadisi da annabi ke cewa kalimatani khafifatani ala lisani ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دم مي ذكري با يلالچوا الله كسامو cika da imani zikiri fa na sunna
sai darasi na karshe shine darasi na bakwai cikin wannan sura ta al-qari'a Allah ya tabbatar mana da suna guda daga cikin sunayen wuta suna guda daga sunayen wuta wato wannan sura tana da balaga mai dimbin yawa wani ilimi ne mai zurfin gaske wato wannan Allah ya tabbatar mana da suna daga cikin sunayen wuta da Allah madaukaki ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda sikelin gwada ayyukan sa na alhairi yayi sako-sako to uwarsa ita ce hawiya uwarsa ita ce hawiya ka san dade in ya firgita wajen uwarsa yake komawa ko to haka mutum yake tashi a kiyama idan mutumin banza ne uwarsa ita ce wutar hawiya bi ma'ana jahannama wannan suna ce guda daga cikin sunayen wutar jahannama kamar misali wani guri Allah ya kira ta da laba wani guri ya kira ta da sakar wani guri ya kira ta jahannama wani guri ya kira ta jahim duk suna ne na jahannama duk sunan wuta ne fa ummuhu hawiya sai Allah ya ce wa ma adraka ma hiya wai me ya sanar da kai ita wannan wutan ne ya fassara da cewa narun hamiya wuta ce mai zafi fa ummuhu hawiya ya Allah ka tsare mu akwai hadisi muttafaqun alaihi wanda ke cikin littafin Bukhari da Muslim littafin Bukhari hadisi 3265 Muslim kuma hadisi 2843 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannama kun ga wannan wutan da kuke amfani da ita a nan duniya wannan Allah yace yanki ɗaya ne kawai cikin yanki 70 na wutar jahannama hadisi sahihi wannan wutan yanki ɗaya ne cikin yanki 70 na wutar jahannama kila ya rasulullah wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullah in kana tilkafiya to ai wannan na duniyar ma inda za a kona mu da ita a kiyama ai ta isa yana kuma har sai an ninka sa 70 ma sai annabi yace fuddilat alaihinna 99 juz'an a ranar tashin kiyama 99 juz'an sai an kara da wato kashi abin nan kashi 69 kulluhun misla harriha dukkan su suna kaman zafinta kowane yanki yana daidai da zafin ita wannan wuta ta duniya kenan wuta jahannama zafinta ya kai wutar da muke amfani da ita a nan duniya sau 70 kuma ba yadda muke jin ta ba ma a yanzu don kamar wannan hadisi da ke cikin littafin Imam Ahmad da sahih na Ibn Hibban annabi yace duribat fil bahri marratayn ita ma wannan wutar da muke amfani da ita kafin a bamu ita a nan duniya sai da aka doka teku a cikin ta sai da aka sa ta cikin teku sau biyu saboda ta yi sanyi sannan aka bamu wannan wutan annabi yace walau la zalika man tafa biha ahadun in ba don an rage sanyin ta da ruwan teku sau biyu ba da ba mai amfani da ita saboda tsaban zafin ta to ka suranta ba a rage zafin nata ba a ce kawai za a yi wa mutum azaba da ita bare kuma a ninka sau 70 zafin wannan wuta hasbunallahu wa ni'mal wakil hadisin abdullahi bin abin hadisin anas bin malik wanda ke cikin littafin ibnu majah annabi yake cewa wa inna hala tad'u allah allah yu'idaha fiha ita wato shi kansa teku da aka rage wutan wuta na duniyar nan aka rage zafin wutan duniyar nan da shi tekun tun daga ranar da aka dauke shi aka rage zafin wuta da shi yake roƙon Allah ya ubangiji Allah karka sake mai da ni wannan wuta kun ga fa ai rage wutan zafin wuta ne da teku sau biyu to tekun ma addu'a yake yana Allah karka sake hada mu da wannan abu saboda tsabon fitinarsa Allah ka sa mu cika da imani darussa guda bakwai kenan da muke fahimta a wannan sura ta Al-Qari'a Allah ka tsare mu daga fitina ta duniya da kuma lahira zamu dakata haka akwai tambayoyi a dan amsa متاي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين
والله لا تشوا شيء جرى ده سكي اني akwai hadisi ne ko kuma fahimtar wasu malamai akan wannan matsayi
ba ban san wani irin miƙewa yake nufi ba. Miƙewa kan bal kamar maciji ko kuma mutum ya dan miƙe bayansa matsakaici. Idan yana nufin matsakaici ne, akwai hadisi wanda ke cikin littafin Abu Dawud, hadisi sahihi, hadisin Abu Darda'i wanda ke siffanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Annabi idan ya tsaya, idan ya tafi sujjada, wato yana miƙar da bayansa kuma wayar fa'u ajizatahu, yana daga duwawunsa. To duk mutumin da ya kwanta miƙewar guza ko maciji bai daga duwawunsa, sai dai duwawun ya kwanta, ko? Don haka malamai suke cewa sujjada ta sunna ita ce, inda za a dauko sanda lokacin da kai sujjada, a saka a daidai gwiwarka daga inda gwiwarka take ta taba ƙasa zuwa jikin duwawunka, sandan nan zai miƙe, wato zai tsaya saiki. Wanda ita ce sujjada ta sunna. Idan ka dan goce ta baya, ya nuna sujjadar ba ta yi ba. In ka miƙe ta gaba, ya nuna sujjadar ba ta yi ba. Ana son wato cinyarka, bi ma'ana tsakanin gwiwarka da duwawunka, gwiwarka da ta taba ƙasa da duwawunka su yi saikin sanda, kamar yadda tsayuwar falwaya yake, ya tsaya cat, sannan bayanka ta miƙe yanda duk wanda ya gani ya san wannan miƙar da bayansa ya yi. In an da za a sa sanda nan ma za ta miƙe ba tare da an samu kayi doro ko kayi tutsu, mutum ya shigar da cikinsa ƙasa ya bankare, wannan ba sujjada irin ta manzon Allah kenan ba. Ana son mutum ya miƙar da bayansa, kada cikinsa ya yi ƙasa, kada kuma ya yi doro, kada ƙirjinsa ya taɓa cinyarsa. Don in ƙirjinka ya taɓa cinyarka ko cinyarka ta taɓa cikinka, to sujjadan ba ta yi ba. Kuma kar mu manta, Annabi ya ja hankalinmu, ya ce sallarmu ba ta yiwuwa sai mun miƙar da bayanmu a ruku'i da kuma sujjada. To wannan shi ne miƙarwar da ake nufi. Allah ya samu dace.
Wannan tana cewa malam, idan ana cewa idan namiji ya mutu ya kasance kuma dan aljanna yana da mata burin aya, to ya matan da suka mutu na kwarai kuma yan aljanna, su suna da mijinta kuma ya kasance dan wuta ne, ya to
sawan nan da ya bata aljanna ai zai zabo mata miji, ko mu ci gaba.
Wannan tana cewa ina hukuncin matan da ta yi alluran family planning sai jini yake ya tsaya mata, idan ta ga jini kwana ɗaya ko biyu sai ya yanke, bayan kwana biyu ko uku sai jini ya dawo, to ya matsayin sallanta da kuma azuminta?
To wannan ta jawo makanta rigima, don wannan jinin ba wanda shari'a ta yi magana a kai ba ne. Jini da shari'a ta yi magana da aka ba wa mace uzuri na aje ibada, jini biyu ne ko uku, haila, istibra'i, istihada kai, sai kuma jini na haihuwa biki. Wannan jini mace ta jawo makanta shi ne, ta sha pills na family planning, jini ne ya fito, saboda haka ba zai hana ta ibada ba, ko ya dauke ko bai dauke ba za ta yi ibada. Ana fahimta, jinin da shari'a ta yi magana a kai shi ne jini na haila ko jini na biki ko jini na istihala. Amma wannan jini ta jawo makanta ne, kamar mutum ne ya yi haƙo, wannan jini bai hana shi ibada, ko da yake jini baki ɗaya bai hana ibada, matuƙar ba mutum ne ya jawo makansa shi ba. Allah ya samu gani.
A ƙarshe wannan surutu ne suna buƙatar addu'a, wasu suna buƙatar ilimi ya albarka, wasu kuma suna buƙatar aure mata, wasu kuma suna buƙatar lafiya da sauransu, sai suka ce malam da Allah ya ci su da addu'a.
اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معاذيرنا وتعلم حوائجنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.